هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار بارك يا رب المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مولا غوري الله من جرمى دوكاكا wanda cikin ni'imarsa da baiwarsa ya hada mu a wannan makaranta mai tarin albarka makaranta daya makaranta daga cikin makarantu masu ba da ilimi na alqur'ani mai girma masu ba da ilimi na asasa daban-daban da suka shafi addinin musulunci makarantar da ke ba da ilimi da ya shafi ilimin zamani wato Aisha bint Abi Bakrin Quranics and Science Academy Azare muna addu'a ga shi shugaban wannan makaranta da malaman sa da iyayen yara dukkan su Allah saka musu da alkhairi ina kuma addu'a ga su dalibai musamman wadannan dalibai masu fita ko masu kammala wani zango na karatu zuwa mataki na gaba muna musu addu'a Allah sanya albarka su abin da suka koya Allah ba su nasara a matakai daban-daban da za su cimma ko za su shiga na rayuwarsu na karatu. To kasancewar lokacin da aka bani takaitacce ne kwarai da gaske, dan sai da na tambaya na ce minti nawa nake da shi, aka ce minti 20 ne kacal. To a dalilin haka insha Allah zan yi kokari na ga cewa na takaita kwarai da gaske. To kasancewar taro ne da ya shafi bangarori guda uku, bangare na farko malamai, bangare na biyu iyaye, sai kuma su dalibai. Nasiha ta gare mu baki daya ya shafi tarbiyya, saukewa amana, saukewa haƙƙi da waɗannan al'umma ko kuma ƴaƴa da Allah ta'ala ya ba mu. Al'amarin tarbiyya al'amari ne mai girma kwarai da gaske. Al'amarin tarbiyya al'amari ne mai girma da ya kamata kowane musulmi ya ba da gudunmawa wajen ganin cewa an inganta rayuwa ko tarbiyya ta ƴaƴan musulmai. Ba abu ne da za a bashi a bangare ɗaya kawai ba, kowa da kowa sai ya ba da gudunmawarsa, saboda shi ne kowa ne, yara masu tasowa su ne ƙashin bayan al'umma. Idan matasa suka gyaru al'umma za ta gyaru, idan kuma matasa suka lalace to mustaqbal na wannan al'umma akwai barazana, akwai fargaba kwarai da gaske. Idan mun lura da abubuwa da suke ta faruwa a wannan ƙasa a yanzu, musamman a wannan gari namu na Azare, muna cikin wata jarabawa, wata fitina da ta tinkaro mu, wanda tana ta'allake da tarbiyya. Ya kamata a wurare irin waɗannan a riƙa jawo kan hankalin iyaye da ɗalibai da malamai. Abubuwa da yawa suna faruwa na ta'addanci, na sace-sace, kwacen waya, satan babur, haura gidaje, fasa shaguna, uwa uba ma hadda jinayat. A yi amfani da makami a yanka mutum ko a kuda masa ciki a ƙoƙarin karɓe masa wani abu da ya mallaka na duniya. Wannan musifa da muna ji tana faruwa gurare daban-daban a nesa, yanzu gashi ya zo mana har gida. Yau an wayi gari, akwai anguwannin da a cikin garin Azare ba ka isa ka je su da duhu ko da alboro ba. In tsofaffi ya rutsa da kai irin wannan ƴan ta'addan suna nan kuma matasa ne, da makami su cutar da kai su ɓace ma ainihin wato dukiya. A satin da ya gabata ko makonni biyu an san matsaloli har da na kisa. To dalilin haka nake janyo hankalin iyaye da maluma, kowannen mu shiga taitayin mu, gyara daga ƙasa ake faro shi. Mu tsaya mu tsayin daka mu ga cewa mun dasa ma yaran mu tarbiyya ta tsoron Allah, tarbiyya ta tsoron Allah, tarbiyya ta tausayi. tarbiya ta tunanin makoma ba kawai tarbiya ta rayuwar duniya ba. Ubangiji ta'ala fara cikin suratul tahrim, Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Allah ya ce ya ku waɗanda suka imani ku tsame kawunanku da iyalanku da kauta. Kaga wannan aya ta tabbatar mana karar cewa iyaye fa suna da babban nauyi a kayansu. Bayan ka yi ƙoƙarin kubutar da kanka, to dole ne fa iyalanka ka yi ƙoƙarin ɗora su a kayan tarbiyya ta Islama. Ta wace hanya mutum zai tsamo kansa da iyalinsa? Shi ne ta hanyar neman ilimi, aiki da ilimi. Irin wannan makarantu da Allah ya albarkace mu da su a wannan gari, ire-irensu suna babu irinsu. A lokacin da mu muka yi nawa irin wannan makarantu, zai wahala ka san makaranta irin wannan da ake koyar da Qur'ani da ilimin hadisi da tauhidi kuma da lissafi da kimiyya da dukkan sassa na ilimin boko. To ya zama dole mu rutsu mu yi kokarin dora iyalanmu a kayan tarbiyya da ƴaƴanmu da kuma ɗalibanmu. Ta hanyar ilimi, a ba su ilimi ingantacce. Ta hanyar gyara zukatansu, a ɗora su a kayan kyakkyawar manufa, a cire wa matasa manufar yin karatun boko don a samu aiki mai baiko a tara abin duniya, sai an cire wannan tunanin. A dasa musu zuciya da kishin ana neman ilimi ne, ilimin zamani, don a samu dama da za a kyautata rayuwa, don a samu dama a taimaka ma iyaye, don a samu dama a taimaka ma addini. A cire ma yara burace-burace na rayuwar duniya. Yawan buri yakan sa yaro tarbiyyarsa ta lalace. Tun yaro yana ƙarami bai kai ya kawo ba, amma ya sa tunanin yin kuɗi a ransa, shi ta koya sai ya samu kuɗi. Wallahi iyaye da malama mu kiyaye, wallahi mu ji tsoron Allah. Babu yanda za a yi son kuɗi da son karatu su tafi a yaro ƙarami, ba zai yiwu ba. Dole ne a irin wannan shekaru ya zama abin mafi girma a yaro matashi ya samu karatun Qur'ani, ya san ilimi na zamani domin a shirya rayuwarsa zuwa gaba. Amma sai ka san yaro ƙarami saboda son kuɗi zai yi ta yako ya zaga anguwa-anguwa yana zantan ƙarafa. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah sa iyaye suna tare da mu. Sai kaga kana fitowa daga asuba, kaga yaro a bakin shagon mai walda, a bakin ina ne wai yana yawo zantan ƙarfe, wallahi wani ko sallah asuban bai yi ba. Sai kaga yaro shine yawo zantan robobi a bola-bola. Sai kaga yaro shine nan shine can, wai me yake bukata ya samu kuɗi? To abu biyu wasu haduwa da neman kuɗi da karatu ga yaro ƙarami, ya kamata mu kiyaye. Yaro ƙarami kaga burinsa wai sai ya sayi waya babba, yana ƙarami yana firamare ko yana jiniya sakandare sai ya riƙe waya, me za ka yi da waya a wannan lokacin? Yaro ƙarami ka ji in ya sayi wayar, wai burinsa ya kama danna-dannan da ake a tara coins, ya ko wani yayi da ya kwanaki ban san ko da lalacin kasuwar ba. Kana da babbar waya za ka nama ne ka tara coins ka sayar ka samu dala, yaro ƙarami za ka samu. Kai na karatu zai fi sabilillahi. A ce yaro wai shi buƙatarsa ya tara kuɗi ko ta yaya, sai ya mayar ya samu kuɗi. Ana nan ana taba sai ka ga ya kai matsayin da zai fara shiga yahu kuma, ya fara koyon shiga yanan gizo, ya shiga nan ya shiga can. Shi kenan ka haifi ɓarawo baka sani ba. Ɗanka yana ɗaki ya iya shiga banki asusun wasu mutane yana sata. Wannan fa duka matasa suke fi wallahi, wallahi matasa ne kuma ƴaƴanmu su rubai. To dole ne mu kiyaye. Wani malami mai suna Muhammad Sheikh Muhammad Ibn Jamilu Zainu, Allah ya masa rahama, a littafinsa kaifa nurabbi auladana wa ma huwa wajibul aba wal abna, wata ƙaramar risala ne da ya kawo matsalar da yake magana kayan wajibul aba wal abna. Yace da malama da iyaye da al'umma suna da nauyi da ya rataye a wuyansu wajen tarbiyyantar da matasa na wannan al'umma. In suka yi sakaci ba su ba da wannan tarbiyyan ba, al'umma ta lalace, to zunubi yana kayan su, Allah sai ya tambaye su. Da haka malaman makaranta, mai wa Allah godiya, ka samu kanka a wannan harka na koyarwa, Allah ya so ka da alheri. Saboda sana'a ce mai daraja wanda sakamakon in dai ka tsarkake niyya, wallahi ba iya duniya bane kawai.
albashin 20,000, 30,000 duk ba a biya ka ba, tarbiya da ka dora ya yaro a kai, Allah zai ma sa kai yara nan gobe kiyama. Mu cire mu yaran mu burace burace, sai nayi kaza sai nayi kaza. Shi burin dan Adam baya karewa, kuma sharri ne na shedan sanya mutum buri a rayuwa. Shedan sai da yaran zuwa da cin alwashi da yayi, yana cewa wala ubillan nahu wala umanniyan nahu wala amuran nahu falyubattikunna abana lan ami wala amuran nahu falyughayyirunna khalqalla. Yace wallahi sai na sa ma yan Adam buri, kuma gashi nan yayi galba akan mu. Yace sai ya sa mana buri, kaga shi buri yana daga cikin sharra sharra na shedan. Kullun tunanin matashi ya hau babur, babur din ma ba mai mai ba, mai lantarki mai shayi. Kullun burin matashi waya mai tsada, kullun burin matashi abinci ma ba zai ci tuwon gidansu ba, sai dai ji an gosu shagon mai soya kwai da kaza nan zai ci abinci. Wallahi iyaye mu shiga taitayin mu, wannan burin ba inda zai kai mutum illa halaka. Annabi sallallahu alaihi wasallam, wani hadisi na Abdullahi ibn Abbas, Allah kara musu yarda, Imam An-Nawawi ya ka hadisin a cikin Riyadus Salihin a babu tuba babu na biyu, shine kusan kace yace law kana libni adam wadiyan min zahabin la habba an yakuna lahu wadiyan wa la yamlahu fahu illa turab wa yatubu Allahu ala man taba. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace da dan Adam yana da kwari ko rami cike da dinare, da sai yayi burin a ce rami biyu ne ko kwari biyu ne, ko mai naira 10,000 so yake ta zama 20,000, mai 20 ta zama 30, mai miliyan 1 burin sai ta zama miliyan 2, mai tirela 1 burin sai hada ta 2. Kullun burin dan Adam haka yake, mai gida 1 sai zama gida 2. Haka dan Adam zai ta buri, kullun yana son abu kaza ko abu ne ko. Manzo Allah ya ce wala yamlahu fahu illa tura, ba abin da zai cika bakin dan Adam ya kawo ƙarshen burinsa sai kasan kabari. Da ya mutu an binne shi a rami, to nan ne ya tabbatar maganar buri kuma ta ƙare, magana ta ƙare. Sai yace wa yatubullahu ala man taba, kuma Allah ta'ala yana karban tuba ga duk wanda ya tuba. Ma'ana koda kai ta burace burace, saboda mafi yawa duk mutumin da ya sa buri a rayuwarsa zai yi gasa. Zaka kuma salihi har ya tuna da kai bayan mutuwar ka yana ma addu'a, sai me, sai ka dora shi a kayan tarbiyya mai kyau. Tarbiyya ba bata samuwa sai an samu mai, sai an samu ilimi, ilimin ma mai kyau mai tsafta. Ka kawo yaron ka irin wannan makarantu da na ambata, wanda suka hada tsakanin ilimin addini da ilimi na zamani, to nan ne ɗanka zai samu tarbiyya mai kyau, ga tsoron Allah, ga ilimi, ga kuma tarbiyya. To irin wannan ɗa ne wanda koda bayan ka mutu ka yi wani investment a rayuwarka, wanda har tashin kiyama kana samun lada. Kaga wannan abun farin ciki ne ga iyaye. Mu mai da hankali a kayan hidimar tarbiyya da ilmantarwa, kuma kafin makaranta ta ci gaba, da shawarinsu, da lokacinsu, da dukiyarsu, sai ka samu ana ta jayayya da mutane. Wannan yana da shi ba zai bayar ba. Samun giran daga karamar hukuma, ba sa samun giran daga gwamnatin jiha, balle gwamnatin tarayya. Yau idan ba ku ba da kuɗin makaranta ba, malaman da ke ba ma'ayan naku alani, wallahi ba ka biya shi ba, sai dai kawai ka dai tallafa, ka rage masa ɗawainiya, ya sha mai a mashin ko ya hau a caɓa ya zo ya maka aiki. To da haka bayan biyan kuɗin ta, me zai hana ku iyaye ba za ku na ba da wata gudunmawa ta daban ma a su malaman da ke karantar da yaron? Sai ku ƙarfafa musu gwiwa. Ya hana ka rika tunawa da malaman da ke zaunawa suna ba bayanka tarbiyya, suna karantar da yaranka Qur'ani, suna karantar da su ko wani abu, ka ce to ga wannan abu ya malamai da suke koya ma yaran mu kaza. In kai haka ka tallafi wannan al'amari, to bari gaskiya ne ko ba gaskiya ba? Allah sa iyaye dai suna jina, mafiya yawa iyayen suna roba. Me zai hana da kai roba ka ce ba biyu uku ka kawo shugaban makarantar Aisha binta Abi ka ce ga wannan a raba malaman da ke koya ma yaran mu karatu? Dan Allah kai haka iya malama za ji daɗi ko ba za ji ba? A ce malami ya zo a ce ga kwan tarbiyyar da kuke ba ma yaran, shin malamin zai ji daɗi ko ba zai ji ba? Ku bani amsa mana, malami zai ji daɗi ko ba zai ji ba? tsakaninka da makaranta wani ma kudin tamal ana jayayya da shi to da haka mu bada gudumawa ya ku iyaye wajen ganin an kisa gore babu yanda za ka karo shigowa a ce ma malam koma za ka shigo har ofis ka game makaranta assalamu alaikum ka ta malam shawa amma in ka ganshi a makarantar korafi ya kawo an daki dansa an danki masa hannunsa ya dan kumbura sai ya zo masifa shi bai san ya zo ya yaba alherin da aka ba yanda dansa ya haddace tun daga amma zuwa nasi amma bai taba zuwa appreciation ba amma da aka yi duka da kuskure ya zo yana masifa abin takeici fa an kai matsayin da a garin nan yanzu ina tarbiya a nan dan girman Allah a nan garin aka yi conference wai malami ne da dattar da yarinya budurwa ta yi laifi la daftarwa fa ba irin wannan samarin ta zo da su makaranta da makamai aka zo dukan wai malami to wani irin rashin hankali ne wannan yanzu idan ka ba yarka tarbiya ta yi irin wannan kawaye samari kattin banza jahilai marasa addini wai za ta gayyato su a zo ɗauka mata mataki akan malaminta wallahi akwai yake yanda zamanin ne ya gurbace dole ne sai ka tsaya da addu'a da kuma sa ido wajen ganin su wane ne ƴaƴanka suke mu'amala da su a primary ko nursery ka san su waye kawayensa in ƴarka budurwa ne ka san su wane ne kawayenta su wane ne abokananta idan kaga ƴarka da waya ba kai ka saya ba in kaga ƴarka budurwa da sabbin kaya masu tsada ba a'a in kai haka baka san aikin da Allah ya dora maka ba dole ne mu duba mu dore ayyukan mu tarbiyyar su san da wa za su yi mu'amala duk kokarin ka na kulle da fari in baka kula da wannan janibin ba to kana gidan za a lalata maka ya baka sani ba dole mu kula da wannan taka ko ta matashi tana da hatsari kwarai da gaske daliban da suke JSS 3 zuwa SS 1 sun kai wani mataki wannan yanayin kuma su ɗauki salo na tarbiyya wanda ya dace da su dole a kula da wannan tuntunu sun yawa bai ce Allah kiwo ya fita Allah gyara eh ba ana nufin wai kayi kokari ma'ana ka inganta Allah sai ya taimake ka a kai dole a kula da wannan a irin wannan tsari na makarantu na tarbiyya sai an kula alhamdulillahi galibi irin wannan makarantu ana kokari in aji guda ɗaya ne ana ware maza ga ajin mata gurin alwalan maza daban na mata daban sahun sallah mata suna baya wannan tsari ne mai kyau kuma shi dace ta babu ita wasu makarantun da babu tarbiyya ba a damu da jarumin tarbiyya sai ka samu wai a dalibai ne dan JSS 3 yana da budurwa SS 1 ko 2 ke da baki da hankali wai dan JSS 3 shine saurayin ki har a ce ga manemi na gaskiya zo ita tana son wani yaro a makarantar su duk wata alaka tsakanin yara jinsi daban-daban maza da mata a kula yan mata su yi hidiman su soya su ko fitowa aka yi za a yi fake al'amari yana faruwa saboda gurbacewar tarbiyya to da in dai ba a ɗaukar wannan matakai to ba abubuwa da yawa za a iya shigowa ta addini sai yi kokarin ɗauki matakai na kokarin kawarwa da kuma neman tsari daga shi wannan shaidan yana daga cikin matakai na tarbiyya an san ilimi na zamani to a yi kokarin ganin cewa an dora matasa a kayan sana'a don dogaro da kai mafi yawan saboda kullum al'ummar tamu karuwa muke yi gwamnatocin namu kuma kullum abin da sai abin da Allah ya kawai gura ba ma yara sana'a kala-kala yaro yana sakandare ya iya sana'ar ɗinki ko ya koyi sana'ar gyaran lantarki ko ya koyi kwamfuta da kaza ƙananan abubuwa ga su nan da yawa makarantu sun shigo da wannan tsari na skill acquisition to kaga yana da kyau a ba mu wannan jarumi muhimmanci kwarai da gaske yana da wani abin dogaro da kai yana samun taro da sisi wanda rayuwarsa za ta inganta saboda rayuwar ba za ta yi ba dole sai da samun taro da sisi to ta hanyar wannan koyon sana'a sai ta yi riba domin idan aka ce za a bar yaro ba ilimi ya sana'a to ƙarshe sana'ar ne za ta halakar da shi aka yi rashin sa yana samun kuɗi ba da shi ba amma ka ce ga tarbiyya ga ilimi kuma ga sana'a insha Allah rayuwa za ta yi kyau a tarbiyyantar da yara game da duƙufa kowa ba da hadda ko a zo mu sabaka mutum ya karatu mai kyau ko a zo ranar sauka ya karatu mai kyau ba shi ne ba a dasa musu a ransu tsoron Allah musulmi yana ta'allaka da alƙur'ani a tarbiyyantar da yara kula da sallah in har matashi ko yaro yana kiyaye sallah to insha Allah duk abu ne da ya kamata a ce yana cikin tarbiyyar da za a dora ƴaƴa al'umma a kai domin samun rayuwa mai nagarta kuma rayuwa mai inganci. Kai abin da ya shafi gurbin iyaye da malama da al'umma wajen ba da tarbiyya. Kuma alhamdulillah na ga shugabannin al'umma a wannan waje kuma ga wannan muna yau mai maitawa. Wannan ba Allah yana iya kokarin saukewa nauyi da ya rasa a wuyansa. Wannan matsala na tarbiyya inda zai muku jawabi a sha mamaki. Kuran kai dai hatta makarantu irin nan suna buƙatar shigowar ku. Duk abin da ya kamata a bada gudunmawa ko ai sila makaranta ta sadu zuwa bada gudunmawa ga al'umma. Kuma wannan makaranta tana karkashin yankinka, akwai haƙƙin ya zama kana sa ido kana bada gudunmawa. Wani lokaci makarantu manya a bada gudunmawa don inganta al'umma. Wallahi masu wannan makaranta sai dai musu addu'a. Wannan da muke magana da wasu a irin wannan makarantu akwai yaran da marayu ne kuma ana ba su karatu kyauta. Akwai yaran da suna da iyaye iyayen ba su hali kuma ba a koran su. Kokarin gayawa masu hali su riga ba da gudunmawa irin wannan makarantu don a inganta tarbiyyar al'umma. In an ga yara a unguwanni ba sa zuwa makaranta don kai dade akwai ba sa zuwa makaranta. In rashi ne yasa a sai da za a kawo su. Masu makaranta sukan yi rangwame a rage kaza a rage kaza abin da ya samu a sa su a makaranta. Wannan zai taimaka tarbiyya ta inganta. Allah ya taimake mu. Assalamu alaikum warahmatullahi.
Gamsheshiyar nasiha daga bakin Malam Babani Barde. Allah ya saka da alkhairi ya taba nibin dalibai da kuma masu mulki. Muna fata abinda muka saurara Allah zai amfana. A lokacin da yake gabatar da jawabin sa uban taro Alhaji shi da tawagarsa, duk da tawagarsa ta riga ta iso ta bada uzurin ana marhaban da suwa. Akwai Ustaz Murtala Garba, muna tare da shi Malam Murtala Garba, fa Allah ya saka da alkhairi, Allah ya bada ladan zumun mai makaranta da uniform sun su ga sunan. Kuma na san akwai tawagar malamai da suka rako su al yawa da principal na shi Badala Academy da daliban su duka, muna musu marhaban da zuwa. Akwai Dr. Habu Shehu wanda yana da ƴaƴa anan.